يراه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
mutumin da ya tabbatar da shi da dangan ya zartar hadisin da tsari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cewa mutumin duk da ya kashe kansa da wani makami ba a saka shi cikin rufe a zartar da kansa da irin wannan makami wanda ya karfi wata zuba ya sha wani fa'idin domin da mutum haka zai zo na kankanar wannan ainihin wato abin da ya sha a nan duniya ya kashe shi kuma mai azaba da shi a cikin wuta haka bai zama ba ta mutum da kusa kan shi wannan kwanan shi ne wanda ya ke bai tsananin tsananin da zai iya kai shi wuta Allah ya kiyaye kuma wannan aƙida ce ko tunanin irin da kake yi wanda ta kai rayuwa ko kuma damuwa ya sa mutum ya kashe kansa da gaba ya sa ba dai wannan da kullum ya ji kansa a irin wannan mugun hali Allah ya kiyaye
ya tamba ta ga wani tunanin ko ya halatta mutum ya magana a cikin tsolar
wato magana a cikin tsolar ko in ta kama wai ko mutum da tsolar ta kuma shi ne inda shabba ta ko kalga amma inda mutum ya kuma da yin biyan bukatar shi ya halatta wata kai magana ba sai in bukatar magana ta kama ta yi to wannan ya halatta domin ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah na da kokarin yana kishi da mutanen da suke gaba kuma kuma kanci amma kuma wani kai zai a cikin hadisin ummu hanu wanda ya cikin bukari in sha Allah ya ce wa ta je wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a halin yana irin wanka kuma annabi yana gaba da ita a cikin wannan hali to dai ba a ce inda bukata a yi magana ya halatta haka ya zo cikin sunan kubra hadan annabi sallallahu alaihi wa sallam a Abu Musa al-Ash'ari kuma ba wannan tsara an ji an yi shi tambaya a halin yana cikin wanka yana yi tsaye yana so da kansa ya ba ta ainihin amsar tambayar da aka yi mishi idan wannan yana nuna wani halaccin yau haka matuƙar buƙata ta kama insha Allah
ya tambaya ta gaba yake malam idan mutum ya samu raka'a ɗaya ko uku da liman cewa ba zai tashi da kaddara ba sai wannan ya tabbata da sunna
eh ya tabbata da sunna domin sunna tana kula da yawan kaddara da liman sallah yayin da ainihin liman kake biye da shi a cikin sallah in ya zo ya zaunar da kai a inda bai kamata kai ka zauna ba wannan zaman ya fata ya ka kai kaddara a lokacin da ka tashi zaman wannan kaddaran nan da kai ta ya ba ka maka daga a ce bayan liman ya ka fita kuma za ka fata tashi da wata kaddara domin ka riga ka yi wannan kaddara ke can baya sura wadda kake kamar irin wannan ita ce surar Isra'i Isra'i yayin da ka taso daga sujuda ka je ai kai Allahu Akbar wannan kaddara da kai ta isa maka in ka gama ganin jikin da isra ka tashi ne ko ya yin ko ya ta kai ba tare da ka mai ka kaddara ta je ba wannan shi ne dace da sunna insha Allah
ne kuma ka ga wannan malam ne ke ya aure mace ko kan kana cikin idda ba bayan ka yi ka hudu da kanka na ki sai ka haihu to malam da yake sai ya ga shari'a aure ba ta ce ne to ni ai ya saki aure ne
dan ne ka ga aure babu abin da zai hana aure ka ga aure sai a muka haɗu da na shari'a wanda ba daga cikin su shi ne wacce idda ta ta tun da ta riga ta san ruwa ta bar gidan mijin ta da ciki haihuwar nan da sai a gidan shi yanzu ta kammala wannan idda ya rage yanzu sai a buƙace ta da wani istibra'i ko da jini ɗaya ne bayan haka shi kenan sai a ɗaura mata aure insha Allah ta'ala sannan a nemi ta da bai istibra'i a kan laifin da kai domin ta riga ta aikata laifi domin ita ta san cewa tana da matsala amma shi kuma inda ba bai kawo ni ba ai ya kamata ka aure ba da kike ta ba da kana da kike wani kike da yake a ce har bayan wata ma kudu da kana bayan wata hudu da kana ta haihu haka Allah kana da kike wata biyar ke to kai da ka san wani irin ne za ka kike da kike haka amma wani kabar haka ta faru shi ke nan kai da ka san da kike a bari a da ka san da ita kuma sai a nemi ka da kake da wannan ne shi da kai Allah ya sani
ke tambaya ta gaba na ta malam sai ne ga wani da zai ya yi da san kan iyaye musulmi da ya akwai masu ne da cewa al hadisai suna kuma suna da rikici domin ko an ce hadisi sahihi ko da sahihi ko kuma kan sahihi duka mutane ne suka yi wannan tafsirin dan haka duk wanda ta dauka duk dai ne dalilin da ra'ayoyin irin wannan ne
ah ko da individual
a
wannan gurin malamai na biyu su wasu irin malamai ne wanda duniyar ilimi da duniyar addini ta yi shaidar cewa abin da suke a kai na hukunce-hukuncen hadisai da suke yi babu shakka abu ne wanda ya dace da ilimi da ya dace da hankali ba wai abu ne ake yi kawai da sakamakon sa'i ba kawai da ra'ayi da maganin ra'ayi shin kana jin likita da ka zo yana yanka kurji kana jin irin ɗaya ne da kai kake sa rewa kake yanka naka kurji irin ɗaya ne kai da fata ke yi amma likita ba ko yi wani za ka haɗa majalin da ya zo civil engineer ne da majalin da ya ga kawai majalin gargajiya ne sai zai zo ya da ƙasa ya ja layi kawai ya ce a hidarin da wanda ya zo civil engineer da za a zo a gwada da kai akalli ka za a ƙara ka za a ga da aikin waɗannan ba aiki dangane da ingantawa ko raunar hadisi abu ne wanda yake a kan wasu ƙa'idoji waɗanda waɗannan ƙa'idoji shi ake kira ilmu musalar hadisi ilmu musalar sauƙin hadisi duk wanda ka ji ka ce matsalar tana da rikici ka jahilce ta ne yanzu misali a nan garin Sokoto ba a hawa babur ko ba a hawa jasa ana hawa in ka ga an ce jasa tana da rikici an samu makaniki ƙararre kuwa ba a samu ba ya ka samu ƙararren makaniki jasa ba ta da rikici to amma in aka samu wani ɗan a saɓan da kayan ke ba ɗan da ce da kwana da rikici to haka hadisi zuwa za ku ku dage ku koyi ilimi na matsalar hadisi yadda yake zan ana magana ne a kan yaƙini ba a kan zato ba ana magana ne a kan tabbas ba a kan kalubalanci ba a ƙarƙashin wani ne zai zama babu rikici misali alhakim al-Maisa da zai inganta hadisi a cikin al-Mustadrak al-Imam az-Zahabi ne zai ce wallahi hadisi ba ingantacce ba ne ne ya irin wannan ne sai ka ce to ai ruɗani ya faru ba mu ruɗani domin wancan ya riga ya yi iya abin da ilimin shi ya tsaya mishi wannan kuma da ya ce ka ilimin wannan ya zo ya tabbatar da abin da haka yake ba misali sai a tambaye ka ina hukuncin hadisi ka ga sai ka ce to me riwayan nan in ma wannan ne to hadisin ya tabbata in ko wannan ne to hadisin bai tabbata ba yanzu kai ka yi hukunci da tabbata da zato da zato idan wani wajen wanda yake da haƙƙi ko ne sai a tabbata hakika wani ne ke cikin wannan hadisi dan haka hadisin nan ya inganta to wannan ya hukunci da ne akan ilimi saboda haka babu shakka akan cewa ka'ida ta ingantawa da raunar hadisi guda ɗaya ce haka duk inda kaga an samu saɓani to saɓanin ne ya kamata a koma a bincike waɗanda aka samu saɓanin daga gare su babu shakka akan ɗaya daga cikin guda da matsala misali akan yi tushen zuwa ɗaya ne wannan ɗaya daga ƙasar Chinese in ka yi tushen zuwa ɗaya daga ƙasar Chinese sai kuma a yi zuwa daga ƙasar India ana zuwa aka fato shi da ba haka ne amma wannan daga wata ƙasa aka yi wancan daga wata ƙasa aka amma ana haɗawa sun shiga mu wata saboda ƙa'ida da ya dauke to haka ya ka samu al-Imam al-Bukhari ya inganta hadisi daga Jabal aka samu Ibn al-Arabi ya rawaita hadisi daga Jabal sai ya zama daga yamma sai ya zama waɗannan ainihin hadisan in aka haɗa su ba a ga cewa hadisi ɗaya ne amma suna kare da juna to babu shakka ɗaya daga cikin su ne ya kauce wa ƙa'ida amma in dukkanin su suna nan akan ka'ida magana su za ta tabbata ba me yasa za ka ji hadisi ɗaya a ce wani ya inganta shi wani ya inganta shi wani ya inganta sai an lissafa mutum dole sun inganta hadisi ɗaya dukkan su kuma da su zama ne tare da junansu da kuma da su da junansu ba me yasa za ka ce dacewa saboda ka'ida ta yaɗo shi sai ka duk wanda za ka ji ya ce ai akwai ruɗani game da hadisai saboda sai na ra'ayoyi ne na individual a ƙarya yake yi ba ra'ayi ne na ɗaiɗayar mutane ba ba da common sense ne ake inganta ƙoranin hadisi ba amma ana inganta ƙoranin hadisi ne ta hanyar ilimi ingantaccen ilimi wannan ilimi shi ne ilimin matsalar hadisi to abin da yake faruwa wannan ilimi yana da karanci a ƙasashen nan namu yana da matuƙar karanci a ƙasashen nan namu don za ka share malamin ɗari da wahala ka samu guda biyu ya yi ilimin hadisi ilimin hadisi ba tarihi ba wannan don ka iya bayyana duniya ba ka kai matsayin ɗan kwanatikul a karatun boko wanda ya yi abc ne ba
a karatun da yake danta malaman ne yake yi da aura da ana mai ya fiya ko to a cikin mutanen hadisi dan ka haddace da sai ya fada kai komai ba ka haddace ka baiti 33 kana kawo ta ba ka san tafsirarta ka san ma'anarta wannan duk ka iya wani abu ne wanda ainihin wato bai wuce wanda ke koyon arabiya da yake hajjin duniya ba hajjin dabbada hajjin kaza da kaita da madaiyin kana maka da tsari ya ce kake mutum ne ai mai maka lalai hadi ne da karanta sai ce da duniya ana maka lalai hadi ne da karanta ne karanta ne a cikin duniya ne da karanta ai karanta ta duniya rayu ilimin hadisi wannan karatu ce na dukkai amma ka tafi ilimin ka aiki da ilimin ka ba ka ta aiki da kuka sai an koya maka a karance sannan a shiga a koya maka practical to practical din ba shi ne karatun ba aikin da kuka zanta iya physics chemistry biology mathematics ta iya kada duk wannan ka iya kuka kenan sai lokacin da aka ga ka ce da mutum ka hada shi kai ka ga kai ka ga ka iya ba da shawara ka ga akan ilimin sannan za a yarda kai kuka ne to saboda haka shawara da nake ba mu shi dan kar mu zo muna da dangin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne gare mu mu koma mu je mu koyi ilimi na masalan hadisi yanzu ga wani dan babura wanda yake na ganin duk da rake ta da shi ake yin ataba ai da mun yi ma hanya wanda san da yake gofa cewa ke ta shi da kai ma shi da nagarta haka ake fadi a shekarun baya da yake har cewa ake kada Allah babur din mata ne ba ne da kake ba amma yanzu ana bin akwai babur din da yake shi nagarta wajen ake atala da shi to ba an gano karare ba an samu karare ne kai ka yawa to haka ku je ku koyi ilimin masalan hadisi yadda za ku iya tantance hadisai ingantattu a kan ilimi da waɗanda ba ingantattu ba amma ba haka da kawai dan ka ga mai bulebe mara ya ce sahihi kai ma ka ce sahihi to kana nan sai kuma ka ga wani ya ce wannan hadisin da injin da ke hankalin ka ya tashi sai ka ce to abin ba a kai rudani kai ka rudu kai ka rudu ba ni rudani a cikin harkar har ka ce sahihi dan haka jama'a ta yi ma idan ka zo da bisan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka tashi rashin lafiya jangi in ka dauki suka ji kafa a bakin ka kake ji baki ba dadi duk abin da kafa a bakin ka kake ji ba dadi shi rashin dadin daga abin ne kai ka daga bakin ka to haka yanzu ma wannan jawancin a cikin kasar ka yake amma da san Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya yi ayyukan da suka ga wace shi ce wanda ake yi hadisi ya inganta da shafi plan amma da inganta da shafi plan yi adda wani da zai hana mutum ya ɗauki cewa a kan rikitawa a cikin abin shi ne bayanin shi ne ka zo ka koya yanzu misali in aka ce haɗa hadisin sahihin ala shartin bukhari wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari amma bai inganta ba a bisa sharaɗin wani mutum ne ake nufi da sharaɗi shi ne mazajen da bukhari ya yi hadisi a yurin su tare da irin uslubin da yake yin hadisi a yurin su misali yanzu da kayan yin rawaito hadisi daga makarantar malik yana rawaito hadisin nan ta hanyoyin biyar zuwa bakwai to kowace hanya daga cikin hadisan da yake rawaito hadisi daga makarantar malik da irin tsarin ta daban ga misalin guda daya sai ka ji ya ce haddathana abdullah bin maslama qala haddathana malik an nafi' an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga yanzu an samu haddathana guda biyu an samu an ana guda uku wannan uslubin da bukari ya rawaito hadisi ta hanyar waɗannan mazajen su abdullahi ibn maslama ibn al-qanab al-qanabi ta hanyar imam malik ta hanyar ainihin nafi' ta hanyar ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan hanyoyin da ya rawaito hadisin ko wannan uslubin da ya rawaito hadisin da ita sannan da mazajen da ya rawaito hadisin ka gan shi da kyau eh to sai Abu Dawuda Abu Dawuda shi ma yakan yi hadisi wurin wannan malamin na Bukhari sai ka ya ce haddathana ibn al-qanab ibn al-qanab ya ba mu hadisi shi ne ya shi ne dai Abdullah ibn Maslama ibn al-qanab al-qanabi sai ya ce an malik an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce hadha hadithun sahihun ala sharti al-bukhari rawahu abu dawuda wa laysa ala sharti muslim wannan hadisi abu dawuda ya rawaito ingantacce ne a bisa sharadin bukhari amma ba a bisa sharadin muslim ba domin duk cikin sahihu muslim kakar babu isnadi da irin wannan uslubi mun gano idan imamu muslim ya zo rawaito hadisi daga makarantar maliki za ka ji ainihin ya rawaci wannan hadisi sai ka ji ya ce haddathani yahya ibn yahya at-taymi kana qara'atu ala malik annabi an ibn umara ka ji da hadisin makarantar malik yake shiga cikin sahih muslim to yanzu idan kun yi biyar yanzu yace haddathani yahya ibn yahya kana qara'atu ala malik an ibn umara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hadisin sahih rawahu tirmidhi wa huwa ala shart muslim yanzu wannan hadisin tirmidhi ya rawaito shi ya inganta a bisa sharadin muslim amma bai inganta a bisa sharadin bukhari ba to me ake nufi da sharadi a nan shi ne mabaje tare da usulun da suke bi wajen riwayar hadisin to me ya gani yanzu a cikin wannan babu to amma magana ita ce yanzu za ka kwanta kan matrifan ɗin ka sa kan fankan lokaci ya shiga ko kace a kai ruɗani a kayan bature ba mu ruɗani kai ne ka nemo ruɗani domin kan fanka ka ce ka sa kan matrifan ba zai zama ba haka ne kai haka ba to haka ne shi ya sa ruɗani babu shi a cikin hadisi Allah ka zaka tsaya
to tambaya ta gaba ce ya lanto akwai maslaha da za ta sa a dole sallar juma'a da safe ma'ana ka ne bayani
ya maslaha ne take nufi da maslaha
to tambaya ce ta
ya ta maslaha misali ya ta sanya a cikin sallar juma'a karfe tara bayan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta maslaha da ai ta ma da mutum bai kace nufi da maslaha ba rikicin mutane ta ce rikice duk siyasa nan da ake da rikicin mutane da sai addini yanzu dai Allah ba musulmi muke ba ba a gare su kuka muke ba ba nan ce cibiyar khilafa ta daular islamiyya amma ana shari'ar musulunci a ta kuka ba a rikice ba don Allah sai an yi sunna ba za a rikice ba sai a yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da sunna za ta rikice mutane duk abin da zai yana rikice mutane to kariya ne bid'a ne yanzu a jiya muke kawo labari mutum zai tsalle ya inda ya faɗi ya ce shi Allah ne shin wannan bai rikice al'umma ba ko wanda ya ɗauki sallar juma'a ya ta ƙarfe tara tare da yana ganin halarce za a iya yanka daidai lokacin da aka fara ta bai fiti a cikin wannan kuma yanzu jama'a irin wa'azojin da aka yi da a yi awa ɗaya ana dama da mai a kan kafin duk da su rikice ba sai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta yawan rikice gaba saboda dai sai su gaskiya sai da haka babu rikici a kan wannan Allah ya
shi Allah ka ga sai ne 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 sai ga sai ne 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 sai ne
babu wata yarda da aka samu da suna a ce saboda an yi maka haihuwa ka fara jama'a a ci abinci wannan da zai a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da yazo daga annabi kadai shi ne addini menene shi ne in aka yi maka haihuwa ka yi waɗannan at-tahlil zai tahlil shi ne ka tauna da jini ka sanya mishi ainihin a baki da mishi addu'o'i na alkhairi ka sa mishi suna nan take ka ce jama'a sunan shi Abdullahi in kuma ka so ka jinkirta zai a yi ne na bakwai a aska kan shi a yi ne na bakwai nan namijin a yanka mishi raguna ko dabbobi guda biyu amma ka ce a yanka mata guda ɗaya wannan shi ne abin da zai a cikin nuna maganar kiran sallah a kullum dana ko in kana a kullum dana wannan bai tabbata ba abin da ya tabbata ke nan shi ne tahlili to bayan da aka yi wannan shi ke nan alhamdulillah ba abin da ya rage kuma sai ainihin kowa ya kama gaban shi kama a ce za a tara jama'a ranar bakwai za a yi wa'azi saboda an yi wa ranar haihuwa za a abinci saboda an yi wa ranar haihuwa wasu suna ɗauko ainihin asarin da ya zo cikin littafin al'adar mutuwa suna cewa ai gashi an samu wani sahabi ya tara jama'a an yi kaza an yi kaza wannan da zai zama ainihin hujja ba domin ana aiki da bankuka da fatorin sahabbai ne in sun zo ba tare da sun saba wa abin da annabi yake a kai ba in ya zo tare da ya saba wa abin da annabi yake a kai sai ce to wannan ijtihadi ne na wani sahabi bai lazumci ne mu ɗauka ba domin Allah bai ture mana wani mai kai da shi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah na daukakin sarki shi ne wanda ka mana ainihin da ji a cikin alqur'ani Allah ya yi ishara ainihin ko kuma ya yi ubudu da yin haka Allah na daukakin sarki ke cewa wa ma ataku min rasulin fa khudhuhu wa ma nahaku anhu fantahu abin da manzo zai miki da shi zai ka aika abin da kuma ka nemi ainihin sai ka hayo wa qad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir lallai ku kyakkyawan kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan tabbatacce ne ga duk wanda yake fata yin saduwa da Allah da kuma ainihin saduwa wa rabbul lahira cikin lumana sai da haka wajen da musulmi in an yi maka kira abin da shari'a take kenan ta yin ya wani su ya taɓa jin wani tsohon kasar nawa na tabbatar da cewa ainihin hadisin kiran sallah din ya tabbata ta iya waka ce ka ji iyayen wannan ne domin akwai mutane da zai kasar da ta iya waka ji
mun gane cewa babu shakka wannan ainihin hadisi bai tabbata ba. Me yasa? Sakamakon bincike da muka gane cewa riwayar Tirmidhi da muka dogara da ita ta wannan hadisi, muka gane cewa ko Ibn Sirri za ka karkace ta don ai aiki da su, sai muka ɗauka riwayar Ibn Sirri wata riwaya ce daban. Da muka maka bincike muka samu littafin Ibn Sirri sai muka gane ai da isnadin Tirmidhi da isnadin Ibn Sirri duk abu ɗaya ne. Don haka riwayar kiran sallah a kullum dana da'ifiya ce. Riwayar ikama a kullum hadi munkara ce. A takaice babu ɗaya daga cikin su da za ka halatta a aiki da ita kenan. Don haka abin da ya tabbata shi ne a tahrifin a ainihin sai da hudu a sa wa hari a baki wannan ta ya tabbata a cikin sahihu Muslim a cikin hadisin Anas. Sannan kuma ya tabbata za a aska kan yaro ranar bakwai a shafa za'afaran a kan shi. Wannan yanzu a cikin hadisin sahihu wanda al'imam Abu Dauda ya rawaito. Ya tabbata a wannan rana ta bakwai za a yi yaro kaciya namiji ko mace. Wannan ya tabbata a cikin hadisin da al'imam Bayhaqi ya rawaito shi hadisi ne kyakkyawa. Ka karanta littafin Tuhfatul Mawdu' bi Ahkamil Mawdu' na Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya Allah ya gafarta mishi. Wannan musulunci wannan ita ce ka'ida da ake shiga a musulunci. Kaciya kuma mu rinka yi ra'ayin da kaciya ranar bakwai. Ma'aji magana malaman shi da suka ce wai da za a yi kaciya ba yaro yana ainihin ranar bakwai din nan. Me yasa yi ko ya ji dawa ne? A'a wannan magana wallahi ta'addanci ce. Domin manzon Allah ya yi wa Hassan da Husaini kaciya ranar bakwai. Manzon Allah ya fi kowa kyaman Yahudawa. To tunda manzon Allah ya ce shari'a ce. Don haka ranar bakwai an haifa mata Fatima a yi mata kaciya ranar. Kaciyar nan yau ba na ake samun ƙwararru. Kaga je ka samu ƴan acaɓa da za su je su fasa yarinya sai a ji ana yaɗa labari ai ga shi nan a Afirka ana yi mata kaciya tana naka fasa. A'a kaciya in ba a yaɗa mata kaciya ba za ta iya samun kanta a cikin bala'in ɗayan abu ko ta dama ko ta hagu ko dai ta zama mai jarabar tsiya namiji ɗaya zai zantar da ita. Ta zama kamar alabiya rana ɗaya ko ta zama da ƙafe talatin amma ba ta iya shi ba. Me yasa saboda ba a yi mata kaciya ba ko kuma ya zama gaba ɗaya a rayuwarta ba ta iya yarda da namiji. To shi yasa shi annabi da ya rawaito ya ce wa mai kaciya ko ta zo ta rubi sama kaɗan. To likitoci ƙwararru sun tabbatar da matuƙar aka yi kaciyar nan aka rubi sama kaɗan yarinya za ta zauna a cikin ɗabi'a wadda take daidaitacciya. Amma matuƙar ba a samu ƙwararren linzami da ya rafa yarinya to wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a ƙasashen East Africa ƙasashen irin su Tanzania da sauransu. Sai ga wasu yaran na fitar da dokumentary cewa ga shi nan ƙasashen Afirka an yi mata kaciya ga shi nan ko tafiya za ta iya yi. To wannan sharri ne da Yahudawa. Amma ƴaƴanmu mata da maza ranar bakwai ake musu kaciya. Idan kuma yanzu da kai ko wannan bada kai ka rika da zuwa ai sai ka ga ya Allah ya saka da alheri yanzu ka je gidan sai ka nemo yanzu ga gaba da fasu zuwa ya. Tun da an wuce kana bakan to yanzu ko shi ko za a iya. Allah ya ce muke ne. Ku karanta kai da littafin Manhaj Muslim da ga hadisin da ke tabbatar da halin da yayi kaciya a ranar bakwai. Na'am.
Ba tanga ka ga wasu malam ne ne dan ka kai da maza. Ido fara kan sai kuma bayan
a to yanzu sai wace taratan a hadisin Allah ya tsaya idan shi hadisin a ajiye bai ce taratan ba bai ce a hawanan ba. Abdullahi ɗan Umar shi ne aka gani in ya taso daga sallah zuwa ga abin ila hannu haka ajiye ake cewa ba ajiye ba ajiye ajiye haka zuwa ga abin ila hannu ya taso. Almajiri shi al'ajar ɗan kai sai ce akrama kallahu da yasa na ga in ta tashi sallah sai ta haka ne. فقلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام ما قال إذن الله أنا أجل أصلى لا أجل شيء فلك الهم إلا فلك الهم ما يكتب فيه سيدي في كل ساسية بوجرة أتسع إذا يجي فاشي لن يشلت سرى حديثا عجل عبد الله قال أنا يرون فيشي ولا تكون مسافر غريب الحديث لا الإمام أبي إسهاق الحربي أتكون مجلدة تدير جزء نبي شافي لك يريد ديار ده أشرين لديار حتى لو أتكون مسافر البيهقي البيهقي يا ريت لنا حديثي أتكون أسنان الكوفة أتكون مجلد لديه باب شكا حديثي ليس كتاوان حديثي ba mu taɓa samun malaman da suke suka a kan hadisin ajinu ɗin nan ba sai ainihin ɓangarori guda biyu. Ɓangaren farko shi ne wasu malaman hadisi da suka haɗu da wata riwaya wadda ba ita ce ne muke magana a kai ba ita ce riwayar Abdullahi ɗan Abbas cewa Abdullahi ɗan Abbas ya rawaito ajinu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da an samu al'imamu Nawawi da Ibn Salahi da Ibn Hajar dukkan su sai ce wannan hadisi bai inganta ba. To suna nuna zuwa ga hadisin Ibn Abbas wanda wannan hadisi bai da asali don ko isra da bai shi ba da shi muke magana ba. Amma mu muna maganar hadisin Abdullahi ɗan Umar
wanda yake cikin littafin Zahid al-Hadith da Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Bayhaqi, wannan kan babu shakka akan ya tabbata hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk wanda ya tashi tasowa a sallah bayan ya yi zikirin istirara, ko bayan ya yi sahiya, da kai da ɗayanka da matanka da duk waɗanda suke tsayawa addini, ka sa sai ka ce a rai tsayin haka, wata ce mai sa sai ka ce haka Annabi yake. Jama'a, kullum muna gaya jama'a, matuƙar baka koya wa iyalanka sallah irin ta Annabi ba, baka ji wancan umarnin da Allah ya ce wa amru ahlaka bis-salati. Kalmar as-salatu a nan alif da lamun ɗin nan ila malaman na hau, shin alifin da lamun ne na istigra'ul baiti ko ko na ahad ko ko na iri? Alifin da lamun ne na ahad, na ahad ko wanne iri? Al-ahad al-huduri ko al-ahad al-zuhri? Al-ahad al-zuhri. Wata irin sallah sallar Annabi ake nufi da yake wa amru ahlaka bis-salati, as-salatu huna as-salatu ma'buda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallar da aka samo daga Annabi ita ake koya wa mutane, ba a koya wa mutane wata sallah daban daban. Sai ka ga tashi koya wa ɗanka sallah, sai ka ce ka ga ɗanka shi sallah, ga yadda Annabi yake, ga yadda duk irin goma sai kuma ka zo sai ka nuna mishi ga hadisan, shi kenan sai ka kwanta ka mutu lafiya. Ba ka tunani wani zai zo ya rabbi, don in ya rabbi kai yana da dalili. Amma ka ce ka ga ga yadda ga iya da kakanni, ka ji kai kai kai, ka ji kai kai kai, kana mutuwa shi kenan, an yi shi a duniya. Sai za ka ga mutanen mu ba su da tabbas akan addini, domin ana koya musu da kani. Inda za ka zo ka littafi ka koya wa ɗanka, ka ga abin da manzon Allah yake, ka ga yadda Allah yake, wallahi ka zauna lafiya. Ko bayan ba ranka in ka tafi sallar ka nan, ba wanda yake tura ka. Idan ka ga ma'a tsibbi wa amur ahlaka bi salati wasbir alaiha, ka daure akan sallah, ka koya wa iyalanka. Na'am.
Idan ba ka ga sai malam ya zama da ni farkon ya in ka ga wani da wani abu.
A to ai wannan abu ne na ɗabi'a ko? Idan ya ga wani da wani abu, ya ga ya iya gane ɗauke shi abu ne na ɗabi'a. Idan ka zai iya baka labari ko kuma ainihin harshenka ko maka babban su hadisin dai da ya zo a kan haka, riwayar Rushdie ibn Sa'd, hadisi ne wanda ya tambaye ka ne da isin jiddan, da yake cewa idan ruwa ya ainihin canza ta launin shi ko ta ɗanɗanon shi ko kuma ta ganin shi, wannan to ba ainihin ruwa ne mai ƙarfi ba. Malaman hadisi sun taɓa a kan cewa babu shakka wannan hadisi bai inganta ba. To amma sai al-Amir al-Sal'ani cikin Sibil Salam ya bada labarin cewa sai su malamai suka haɗu a kan cewa duk wanda ya riga ya canza ya tashi daga sunan shi na ruwa, to ba za a iya ibada da shi ba. Amma matuƙar bai tashi daga sunan shi na ruwa ba, to za a iya ibada da shi ko da an ga wani abu ya shiga cikin shi. Mu kiyaye wannan, matuƙar za a ce mu komin ruwa kaɗan ko ka rinƙo shi, to za ka iya sallah da shi. Amma in za a ce mai komin ruwa ka ce wannan kan ne ne, to da ba a sallah da shi. Wannan shi ne wannan da duk cikin sharrin da aka mana a kan mutum an ce wani yanka da kulu, yanka da kulu, yanka na janaba da kulu, alwala kuma da coca cola, wani dai ne ya faɗi wannan coca cola ruwa ce to ba alwala da ita. Amma in dai abu za a iya kiran shi ruwa, to za a iya ibada da shi. Wannan shi ne
musan ba ta gaba yadda malami ne ne ingancin zai yi da ahalin sunna sallah ba.
Cobar ne za a bi wanda ba ahalin sunna sallah ba. Ahalin sunna ma kana jin ana fasa lalbito sai an tashi. Don ne za a bi wanda ba ahalin sunna sallah ba. Kuma don ne za a naɗa wanda ba ahalin sunna bai nan ba. Saboda Allah. Limami yanzu kayan mafi jirgin sana. Kuna jin kawai daga tabi ta karanta cibis sai a ce suka fi kanan jirgin sana? Da na fi ba ɗaya daga cikin ka'idojin da ake koyon harkar jirgin sama wani jiki, shi yasa in aka tashi na ɗaliban sai an binciki musulmi mai lafiyayyar aƙida mai kyawawan ɗabi'u wanda ya ce ƙira'a alƙur'ani ya san sunna ya tsare game da abin da yake shi ake kira addini da Annabi ya nuna shi, sannan sai a mana shi ne. Amma dan menene za a bi wanda ba ahlus sunna ba? A cikin ahlus sunna ake cewa a yankan ta fi tsakar, balle a cikin waɗanda ba ahlus sunna ba ta fi
ya tanga ta gaba yake malam ke kowa halatta mutum ya zauna ta ka kai aikin gwamnati.
To da wala ka kadan ba ka kai aikin gwamnati ko da aka ce a misali ka yamo da alamin sa. Ka kasa tsayuwa a kanka ne har za ka buƙaci zuwa ga ka je ka yi aikin gwamnati ko kuwa yaya aka yi? Sai ka ɗauka kuma da matarka ka kare mata mutuncinta, shi ke nan sai zama kan za ka wadatar da ita da abubuwan da kake buƙata.
ita kuma din nan sai ta tsaya ta kula da gida. Ta na irin yadda kake ganin mata kake tafiya ma'aikata suna aikin gwamnati a yau, suna cuɗani da maza da mata, suna yin abubuwan da basu kamata ba. Addini da ɗabi'a ai ba za su tabbatar da wannan. Ta na hangarin da wasu ke kawowa ta samu kanta a halin buƙata na cewa iyayenta ita kaɗai take ainihin ya taimaka musu. Sun manyanta ya gabata da yake aikin gwamnati ɗin nan don ƙarshen wata ka kai musu albashin su samu su rayu da shi. Yanzu hana ba za ta zauna a gida ta yi abin da za ta samu abin da za ta kai musu ba. Mata ne a nisan sannan garin Sokoto ba, amma ku je garin Kano ku gani. Cikin garin Kano sai ka ga mace ɗaya tana cikin gida ba a taɓa ganin ta ba, tana sana'a amma kuma lumeliya ce. To sannan in ta waye gari ta yi boko, yanzu hana ne kuma al'ummar musulmi ba za mu zauna mu ƙirƙiro wata ma'aikata da zai zama mata ne musulmi za su rinƙa harkoki a wannan gari wanda yake kamfani ne ko wata ƙaramin ma'aikata wadda za a rinƙa cin moriyar aikin su ba. Wajibi ne musulmi ne kuma mutane ba da wannan abubuwa. Amma dai a saki mace kai yake nan ta tafi aikin gwamnati wannan dan iska ya laƙa ta wannan ya samu damar magana da ita kai ma ai baka da cikakken kishi. Allah ya kiyaye.
Ya kamata ka ga wasu malam wani halitta in dan mata ta ci gaba da karatu ne lati.
Da na fito karanta a yanzu ke karanta a game da musulmi suke da buƙata a kai sai a koyi wannan abin a bisa ƙa'idoji na shari'a. Akan cewa duk wanda za ka fita za ka je za ka ainihin wato zauna a tsakanin mazaje kana karatu sai ta sanya hijabinta ta kawo niqabi ta sa ta rufe jikinta kilif yadda babu wanda zai iya ce da wani ta tuna a zaune a wurin. Ta zauna tana koyon medicine ko tana koyon pharmacy ko tana koyon wani abu wanda aka san ana da buƙata a kai. Amma galibi matan ba a tattalin su a koyar da su karatun da za su je su karanto abin da ake da buƙata a kai. Mace ce karanta a wani karanta sai ya sanar. Kayan ikon da Allah ne wannan ko kuma gidan motivation ana buƙatar ta je ta karanta pharmacy ilimin har haka magunguna ko ta je ta karanta medicine ko wani abu wanda musulmi suna cikin matsananciyar buƙata a kan shi. Wannan shi ne abin da ake buƙata. To in wannan ta faru babu laifi sai a bar ta ta je tana karatu amma a bisa ƙa'idoji na shari'ar musulunci. Allah ya kiyaye. Na'am.
Wasu ya lantar kan ta bani tsarin littattafan da agogo in sa domin fara karatu.
To cewa a baka shawarar littattafan da zaka sa domin ka fara karatu ina ganin wannan ba daidai bane gare ni. Domin ƙa'ida game da karantar da ɗalibi shi ne shi ɗalibin zai zo ya zauna gabanka. Kai malami sai ka bincike shi ka ga iyakar ƙwarewar shi mai ya sani a rayuwar shi. To abin da ya sani ɗin nan sai ka ce kai sai littafi ka dawo zai ci gaba da karantar da kai haka ake yi. Kar ka je ka sai littafin mutsalar hadisi sai ka tafi wurin malami ka ce koya maka a zuwa za ka yi ala za ka fa malami. Na zai ka koya mai karatu sai malam ya bincike ka ka iya ƙira'a ka iya hadisi ka san fiqh ka san lugha duk sai malam ya bincike sai ga iyakar ka a waɗannan abubuwan sai ce game da abin da ya shafi alqur'ani na lura ka iya ƙira'a na lura ka haddace alqur'ani na haka zan koya maka ilmin qur'an da kuma ilmin usulut tafsir game da hadisi na lura ka karanta bulughul maram amma ba ka iya gane ma'anar hadisan ɗanɗansu ba ka iya gane ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba sai littafin tadribin rayu zan fara koya maka game da usulul fiqh na fahimci cewa da ka karanta ko na usulul fiqh ba ka je ka sai littafin annuma sai usulul fiqh ta shira zuci ya koya maka wannan ita ce ka'ida da ake yi amma haka yanzu ake ce saka sai da ka sauka ka to in ka zo wurin malamin da zai koya maka yake da ka baki da kai ba to wannan shi ne tsarin da ake yi. Na'am.
To kun ga kaga yake malam ya wangan ne ne ya kamata ya tsaya a cikin lokacin sallah sai ba lokacin sallah ba
shi ne wandan ne ne kai ya fito ya fada idan kafa in ya fada idan kafa ko ya fada idan kafa to ya wannan shi ne to ya rage ko ka ga wandan ko zama rabin kauri wanda wannan ya tabbata a cikin sunnah ko kuma ka ka ce wannan ka amma kar ka fito wandan ko ya ga ta haka kana da kafa ta ka da take wannan sai shi ne insha Allah. Allah shi ne dan
kan ga ka ga yake malam ina tambaya a kan dattawa dai abubuwan da an yi ya yi ya aje ta kamar agogo da farkawa ake fitar musu da zakka
kimar su ake yi agogon ka misali sai a ce kimar agogon nan yanzu ba ta kai nawa kimar ka ba ta kai nawa shi ne sai a kimar shi sai a fitar da ainihin zakka din in ka je yin masu tura juna ne sai sun kare game da haka akwai na'urar da za su ɗauka su ɗora agogon a kai za a gane menene ne me ya kamata a fitar wannan shi ne insha Allah.
Kamar ka ga yake malam ne yana inganta sallah ne sai yanda ne sallah da mutum ya yi inda abda hoto
to in mutum ya yi sallah inda yake da hoto ba a cewa sallar shi ta ɓaci sai dai malamai sun tabbatar da ya aikata makarin su. Wannan shi ne insha Allah. Munasaba a kan wannan akwai matsala ɗaya da na manta ban tattauna ba jiya, ita ce sallah da takalmi. Sallah da takalmi addinin musulunci ne kuma sunna ne. Rashin yin sallah da takalmi halal ne. Mu bambance, in kai sallah ba takalmi halal ne, in kai sallah da takalmi sunna ne. In ga da bambanci ke ba wai da yin da barin wani ya ce shi banza barin shi banza ba, a'a yi sunna bari halal. In kai sallar ka babu takalmi, an samu annabi ya sanya sallah babu takalmi, to wannan halal ne. Amma in ka saka takalmin ka fa to wannan sunna ne, saboda hadisai ingantattu da suka zo a cikin sunan Abu Dawuda da musnadul Imam Ahmad, annabi ya ce ku saba wa Yahudawa ku sallah da takalmanku, su ne ba su sallah da takalmansu. Wai suna kawo uzuri da cewa to ai takalman ba a san irin fatar ba, ai annabi cikin hadisi ya ce in har aka jera fata to ta karfata. Abin da yake fata da fatar jaki da fatar alade da fatar kare da fatar ragon limau da yanka duk wata jini su da yanka za a iya sallah da kyau. Mu gane wannan magana da kyau. Ku karanta littafin al-halal wal-haram fil islam na Dr. Al-Karbawi ko kuma littafin al-Bayt ibn Salam, ya tattauna ma'anar hadisan a yadda ta gina kawo haka insha Allah. Ya rage in ka zo shiga masallaci ba kawai shiga za ka ba, a ta shayi to shi kenan za ka iya shiga za ka sallar ka da takalminka. Kuma wannan ba a samu wani malami na fiƙhin musulunci kowace mazhaba ya yi inkarin haka ba. Mai muktasar ma cewa yau ko da takalminka da najasa za ka iya sallah da shi, ya ce amma inda najasa to ba za ka yi sujuda da shi ba, sai ka ci gaba da sallah a kan shi. Ayyar Fatiha da Sura ruku'u ɗagowa daga ruku'u, ya ce to in kuma za ka tafi sujuda sai ka zare ƙafafuwanka sai ka haukan takalman sai ka yi sujuda a haka. Me yasa? Saboda da najasa a tsaka a ƙarƙashi. Amma in ba najasa ba, yace sai ka sa abubuwan ka tun daga farko har ƙarshen sallar ka. Sai da haka mun tabbatar da sallah da takalmi gaskiya ce, kuma muna yi ko muna cewa a yi, kuma wanda ya bayyana ne shi ba ko mu ce muna jiran ku kawo mana hujja ko da a littafin fiqh da yake sallah da takalmi babu kyau. Amma sallah da takalmi dai sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam. Muktasar ko sharhin shi mai zahirin ilimi. Amma mutumin muktasar ai ya tabbata da magana, don ka iya kawo musu sharhi ne lokacin zuwa sharhi ne to muktasar. Kasan za ka zai ce malam kamar mutum ya sami da ka'a ko kuma ya zama mabutu game da liman in ya tashi tsoron ka haza shi ko kuma suka haza shi a cika rayuwa. Wannan yare ne na malaman usulin fiqh ko ramuwa da kuma ainihin suka a cikin hadisin annabi tabbatacce ya ce ainihin wala takatun fa atimmu, abin da yake ce muku sai ku cika. Me yake nufi da cikawa? Shi ne in ka zo sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe tare da liman, to kai sai ka ɗauki cewa sai ne raka'o'i biyun ka na farko. To in ka tashi sai ka ciko fatiha fatiha a sirrance dukkan raka'o'in guda biyu, to ka cika kenan. Kalmar da take cewa faqadu, malaman hadisi sai ce babu shakka ta tabbata, amma ma'anar ƙada'i da islami ai duk ne haka lahajar qur'ani da ne. Ba shi ne yana cewa fa idha qudiyatis salatu, duk ƙada'i a nan ai ma'ana yi a kan lokaci ba ramuwa ba. Don haka aka ce a cikin usulul tafsir dole ne ka san irin lahajar da qur'ani ke magana da ita, don kaka qur'ani fassara saɓanin abin da yake nufi. Don haka in an tashi cika sallah ake ba ranawa ake ba. Tambayar ta gaba ce malam ne ne ɗaya ne ke kuma ne da tsariya to na ce rubu da alarambi duk abin da matsalar aka ce mutum alaramba shi ne wanda ya karanci alqur'ani ya iya karatun shi, shi ne dai ake mashi alaramba. To amma kai kana nufi da jan baki shi ne malamin ne ya aje a ce wani ya ba mishi baki, babu laifi wannan ɗan. Wannan ai ba matsala ce da za a ce bid'anci ya shigo ko kuma sun laifi ba, amma rage aiki ne kuma ya zo cikin aikin malaman hadisi ba wai qur'ani ba, har hadisi ne ana ja mishi baki. Amma mai matsalar da ta same mu a ƙasar ba a iya karatun hadisi ba ne, ba don haka da yanzu in zan karanta da Bukhari ba sai in ce kai ka ja min baki ne kuma fasara, ya fi sai ƙasa malaman hadisi suke. Shi ne ake kira al-qira'a, ba ba shi ɗaji ka ji mun ce almajirin Imam Malik mai suna Yahya ibn Yahya at-Tamimi inda riwayar hadisi yana cewa qara'atu ala malikin ba, ina ma'anar qara'atu ala malikin shi ne sai ka zo da mu farka sai ka rubuta jan baki malikin ne maka fasara. To a ka'idar malaman hadisi sai ka zo da za ka ce haddathana ba, sai ka ce qara'atu ala malikin ko qira'atu ala malikin wa ana asma'u, kisar haka babu ne su dan wani yamu ido wa'azi sai wani ya mishi baki domin ya rinka sauƙaƙa mishi abin ko kuma yana tsaye yana wa'azi duk ayar da yake buƙata sai Allah ya mai ne shi ita babu ne su insha Allah
wannan take da yake malam ne 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 ya inganta da sanar idan kai kamar dan tsakanin tsakanin ku sai ko kuma nan da yana haka kai ka ga yake kai da yana ne
to wannan matsala tana da muhimmanci salaf idan ka kare ka mun kare ka sai ko da su ka tafi gidan su labi kuma ya abin kyakkyawar fassara ita ce sai ka dubi dan uwan ka da kuma sai ka yi kyakkyawar fassara wallahi sai ba da
sai kuma nan da yana haka kai ka tafi gidan su ya bayan ne
to wannan matsala tana da muhimmanci salaf idan ka kare ka mun kare ka sai ko da su ka tafi gidan su labi kuma ya abin kyakkyawar fassara ita ce sai ka dubi dan uwan ka da kuma sai ka yi kyakkyawar fassara wallahi sai ba da dama akan ba ka san da shi sallah ba ka yanke mu'amala da shi to yaya za a gyara wannan sakanin da ya faru to yanzu ka fahimci sakanin ne yadda kowa ya yi nisa akan haka to sai ku dubi shin ka yi shi wani abu ne wanda aka sani a addini to sai ku ƙaurace maka misali da aka samu kawar jawa ko dai kun yi shi a gurin addini to sai salaf suka ƙaurace mishi amma dai rikici ya samu na siyasar addini kai kana ganin wane ya kamata ya zama shugaban tafiya wane kuma yana ganin a'a wane ya kamata wannan zai sa mu kasar da junan mu ko na kawai cewa junan mu ko na fidon su sallah haka saɓani a cikin matsalolin cikin yanzu da matsalar zulfatul isra'a din nan ba neman tafi akan cewa zulfatul isra'a sunna ce kai kuma sai ka tafi akan cewa kai kana ganin sunna ce amma ba ta yi shura a yau wannan zai sa mu ci a raba masallaci ko a ce za a tafi saka wato ni mutane ne waɗanda nan ne za mu kafe a kan sunnan amma in ka saba wa wannan sunnan za mu dubi gargadar yadda ka saba mata ka saba mata ne da kana cin mutuncin ka to zai san bashi ne amma ka saba mata ne saboda wani abu da kake ga ya shigo cikin kwakwalwarka sai ne baka hannu zai mun yana fahimtar da kai har lokacin da Allah zai fahimtar da kai shi yasa abin da muke cewa gaskiya ba daidai ba ne kura da masallatai ko kura da kanku saboda ɗan waɗannan saɓani da ke faruwa me yasa kuka jijiya na aiban ka yanzu cewa ba ruwanku da malam Musa Lukiya kaddara abin da malam Musa Lukiya ya aikata ba daidai ba ne duk matsalolin da suke ne to a cikin musulunci in mutum ya ɗauko matsalar suke yadda ta saɓa maka ba a taɓa cewa a ƙaurace mishi ko malaman suke da ke gaba wannan ba ga Mustafa ba ba ga Idiya ba sun suka ce ba malike zai iya bin bashafi'in sallah suka ce da malike zai iya bin bahalike sallah me yasa tare da cewa a malikiya karatun fatiha a cikin dukkan raka'o'in farilla ne amma a cikin hanafiya suka ce karatun fatiha a mafi yawancin raka'o'in sallah shi yake farilla a sauran ba farilla ba ne in kai wata addu'ar ta'ifa misali wannan magana shi ne raka'ar farko da za ka karanta fatiha da sura raka'a ta biyu ka karanta fatiha da sura raka'a ta uku ka karanta fatiha to raka'a ta biyu ka dauka ni sai za ka iya salati ta wani hukumi suka ce sallah ta kai to a cikin malikiya ma an samu wani alƙadi a bai Muhammad yadda mai askari ya bada labari yace shi ma ya tabbatar da haka ai to sai shi malamai suka ce kai da malike da kake ganin farlancin a karanta fatiha a dukkan raka'o'i idan har ka ainihin tashi ka duba halatta sallah da yake ganin haka ba farlan ba ne aka ce sallah ta kai shi yasa duk waɗannan abubuwa da suka ji mun kafe a kan cewa sunna ne ba muna cewa da baharar ta saba ta zama kafiri ba nahnu ne du'atu ne masu da'awa ne muna nan muna kiran ka kazo kai ma ka bi sunna ka samu alheri tare da mu amma gaskiya matsala ya da masallaci kafir da wani ba za a yi wani sallama ba a wannan ya kamata mu san cewa ba tsarin salaf ba ne tsarin khalaf ne duka muna bin tsari ne na lalaf shi ne in ka aikata abu aka fahimci cewa akwai wani hanzari da ya kai ka gare shi sai a ba ka uzuri a kan haka in ba haka ba ga Imam Dawud Az-Zahiri ya rayu tare da Imam Shafi'i kowa ya san shi duk abin da suka ce ka ga shi kuma sai ce ta kana haka amma kuma suna tare da shi sai da haka wannan ita ce gaskiya da bashawara wannan mun tambaya gaskiya yayi tanzihi wanda yake na jira din shi da haka al'ummar musulmi ne duk tsoron Allah mu ci gaba da kasancewa mu tare saboda abubuwan da suka haɗa mu na cewa muna kira zuwa ga sunna ya fi muhimmanci fiye da abubuwan da za su raba mu a kai amma sai fa in mun ɗauka ya kan hanya ta ainihin wato as-salafu salih to amma matsalar da ta faru shi ne galibin jama'a sai ka na tarbiyya ne irin ta khalaq ba ta ɗanyen abu kaɗai sai a ce to a raba masallaci to a raba masallaci to in aka raba masallaci shi ma bayan wata uku zai sake rabuwa
shi ma san bayan wata biyu zai sake rabuwa, to shi ke nan duk sai ya gari kun kaukauce kuma mutane ka sai ka hada karfi a kan. Saboda haka mu yi hakuri da duk wannan in wani ya kawo ta aini a ce to ana nan dai tare da shi amma ana kiran shi zai fi sabbi dan haka da ba ku ji Allah ya kiyaye. Na'am.
Mutum da aka gaba yake malamin addu'a ne hadisin ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ranar lahira za a tsere su daga tattinka, sai ya ce ya Allah tahaddar ma ne, sai a ce baka san abin da suka kirkiro bayanka ne ya gane. Na'am.
To ya farko dai hadisin ya tabbata ya zo a cikin Musnad al-Imam Ahmad, ya zo cikin Sahih al-Bukhari, ya zo cikin Sahih Muslim, ya zo cikin littafin Kitab al-Shari'a ta al-Imam Abu Bakar al-Ajuri, ya zo cikin littafin Sharh Usul al-Itiqad da Ahlus Sunnah ta al-Imam al-Maliki. Hadisin nan tabbatacce ne abu na farko ne. Abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ranar kiyama za a kore wasu mutane daga tafkina, sai ruwa cewa ashabi ashabi, sai a ce su ne suka canza addini suka kawo wani abu daban bayan ka. Ɗan shi'a suna cewa wannan kalmar ashabi da Annabi ya magana a kan yi sahabban shi mubasharatan su Abu Bakar da Umar. Wannan shi ne zalunci game da ilimi na qawa'idul fiqhiyya ko kuma ilimi na usulul fiqh. A cikin ilimin usulul fiqh ko cikin ilimin qawa'idul fiqhiyya akwai ilimin da ake kiran shi ilmin ashbahi wan nazair. Kalmomi ne masu kama da juna ko kuma iri ɗaya amma suna da ma'anoni daban-daban. Misali, ita kalmar da Bahaushe ke amfani da ita kalmar turmi, ai ko ko kan turmi a nan ta kaɗa take shafe. To turmi mu in muka ce turmi, zai yi turmi ya zama wani abu da mata ke daka da shi, ana kiran shi turmi. Sannan wannan babban haƙori muka kira shi turmi. Babban haƙori na kwantiti muka ce turmi. Kyanke, turmi ya fara fitowa ne. Turmin matar yana ya fashe. Yanzu kalma ɗaya ce amma kun ji ta zo da ma'ana nawa? Biyu. Da duk kalmar ƙarya, kalmar ƙarya sai a ce ƙarya ta ta fashe, ƙarya ta ta fashe. Wannan da ake nufi da ƙarya a nan, wannan makafi ko ƙoƙo da mata ke aiki da shi a cikin. Sannan sai a ce kai yana zai kaka sai mai goron ƙarya guda. Da ake nufi da ƙarya a nan guda da biyu. Duka ɗan raba ka sai mai ƙarya ɗaya, na ake nufi guda da biyu. To kun ga a nan, idan baka tsare da wannan a Hausa ba, sai ka ce da kaka sai gora ƙarya guda, ko sai ba gari ne ko bai bawa ne, ko ka je ko ka je a baka guda ɗari ko ka ce ada a cikin ƙarya da kai kuma zuwa kan ƙarya ɗaya, ka ta gaba gari ne ko ba ka zo Hausa. Saboda kai ka ɗauka kalma ma'anar ta ƙaya ɗaya ne. To wannan idan auri ɗaya ne suka zo iri ɗaya, to a cikin ilimin balaga sai a kira shi jinat. Ga shi nan Allah ya ce yau mata ƙone sa'atu yusufin al-mujrimu na malabi sai gaira sa'a, ranar da sa'a za ta tsaye masu ne su za ta rantsa da Allah da su zauna a duniya da su sa'a. Sa'a farko ita ce kiyama, sa'a ta biyu kuma ta agogo, amma duk kalmar sa'a ce. Ga shi ya zo cikin hadisi Annabi ya ce al-ma'u min al-ma'i, ba a amfani da ruwan wankan janaba sai an fitar da ruwan maniyyi. Al-ma'u na farko ruwan wankan janaba, al-ma'u na biyu ruwan maniyyi, amma biyu ya zo da al-ma'u al-ba'u. Wannan ka'ida ita ce a farkon musulunci, daga baya musulunci ya tabbatar da ko sai mai ko da kai mai da dole kai wanka. In muka dubi irin waɗannan kalmomi suna nan da jiki a cikin hadisai, suna nan da jiki cikin Qur'an. Ya zo cikin hadisin Bukhari da Annabi yake al-Munisi yana ainihin cewa wa asiya asatullahi wa rasulahu, da kabila asiya wadda ta saba ma Allah da manzon Allah. To in auri ko kalmomi suka zo sai a kira su jina, idan kai kalmar ta zo a nan ta kasa zuwa a wani wuri daban, to shi ne sai a kira wannan abu al-ashbahi wal nazair. Yanzu kalmar ashabu a nan, ai kalmar ashabu a cikin harshen Larabci tana zama abokin fadanka, za ka iya cewa sahibi. Ga shi nan a cikin ainihin hadisin Abu Huraira Annabi ya ce ma fa'ala sahibuka al-bariha, shaitanin nan abokin fadanka jiya me ya faru gare shi? Ka ga nan abokin fadanka ma an ce sahibi. Ashabun nari sannan ashabul janna, sannan da ke ce kana lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, abokin muhawara shi yake da shi kaza. To kalmar ashabu a nan shin tana nufin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna tare da Annabi mubasharatan? Idan har ka fassara kalmar da haka, babu shakka ka yi shi alqur'ani ke
domin alqur'ani ya tabbatar da cewa waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ba su aljanna. Ka'ida irin Allah in Allah yake kai mutumin kirki ne ya ba ka aljanna har abada ba zai sake dangunta ba. Ku san wannan in Allah yake wani nawa ne jama'a har abada ba zai zo ce ba ni ba shi ba. In Allah yake wani tunanne ne har abada Allah ba zai ce ɗan albarka ba ne. Da Allah yake Abu Lahab tabbat ya da Abu Lahab wasal har aka gama saukar da Qur'ani ba a sake ya barshi ba. A nan haka ɗaya da Allah madaukakin sarki yake Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har aka saukar da Alqur'ani ba a faɗi kalmar da ta saukar da Allah. To ka'ida guda ɗaya yake a wurin Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta miki Allah ya bi waɗannan sahabba. To babu yadda za a yi kuma a zo ya ana cewa annabi ya yi wannan hadisi yana magana da sahabban shi. Kalmar ashabu a nan fassara ta shi ne jama'a ta. Jama'ar annabi ta suna da yawa. Nunan kanmu jama'ar annabi ne. Waɗancan kiristoci jama'ar annabi ne. Ka je ka karanta aqida jama'ar annabi nawa ne. Akwai al'ummatu ummatul da'wa akwai ummatul ijaba. Ummatul da'wa da musulmi da kafirai duk al'umma annabi ne don yana kirayen su zuwa ga su doshi. To waɗanda suka bi shi za su kira su ummatul ijaba al'ummar da su anta mishi. Don haka a nan da annabi yake cewa ashabi ashabi al'umma ta ce al'umma ta ce. Babu shakka wannan hadisin ba yana nufi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne. Amma yana nufi wasu al'umma annabi da suka kirkiri bid'o'i a bayan shi suka canza addinin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce fassarar da za ka yi ta dace da ayoyin alqur'ani da kuma sauran hadisan. In ko da haka ba fassararka akan wannan hadisi game da cewa sahabban annabi ne tana rushe ingantattun hadisi kuma tana rushe abubuwan da ya tabbata na alqur'ani. Zai shi za ka karɓi fassararka bayan ta rushe alqur'ani da hadisi. Kuje ka karanta littafin al-ashbah wa al-nadha'ir na al-imam Abdurrahman Asyuti za ku ga tsarin bayanai akan irin waɗannan abubuwa da sauran da suka fi da malamai suka rubuta al-ashbah wa al-nadha'ir waɗanda in kuka karanta su za su warkar da ku game da rubutun kalmomi irin wannan. Amma dangane da wannan fassara da nuna wannan hadisi ku je in kuna neman bayanai game da hadisai irin waɗannan sai a sami littafin ta'wil al-mushkil al-athar ko ta ainihin mashkulin hadis ibnu qutayba ya rubuta imam at-tahawi ya rubuta malamai dai gashi ne sun rubuta akan duk wani hadisi da ka tsaye wata kalma ta rubuta ka sai a ce a ga ma'anar hadisi saboda kaza saboda kaza. To abin da yake faruwa mun kasan nan muna fita daga ka'idar ilimi ne. Misali yanzu kawai sai mutum ya zo sai karanta nasu nasu ne zai karanta amma sai ka in ya zo cikin mu da yake ba a yi karatu da sai ka gane cewa shi likita. Sai mutum ya zo ya karanta civil engineering akan gine-ginen tituna da hanya da gidaje sai ka ga ɗauka cewa ai wannan ɗan boko ne yadda in matsala ta kakare mana daga harkar shari'a sai mu ce yana mu je ka tsaya mana a kotu. Injiniya zai iya aikin lawa? To rashin ilimi ne yake kawo mana waɗannan harkokin a cikin addini na suke shigar da sai mutum ya zo kawai game da harkar da ta shafi ainihin fasar hadisi sai ka biya fasar hadisi sai ka ce mishi da wata ka'ida ka dogara ka fasara wannan hadisin sai ce ba dai larabci bane ba larabci bane gaba gari. Allah ya kiyaye na'am ya tambaya ta daga yawon da larabci yake ya asba salam ta ne subha hatta ala ashamti wa hal ya tara zaharan aw sura. To wannan an ga mun da abin da yake ta hatta ilu hina yasalu هل من أصبح ولم يصلي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس هل يقرأ في الصلاة سرا أو زهرا بل يقرأ زهرا كما أنه إذا كان يصليها في وقتها الحقيقي لما ورد في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قد فاتت بنا أو قد فاتت بنا صلاة الصبح ولم نصليها حتى طلعت عليهم الشمس ولما استيقظوا صلوها على هيئتها. هكذا روى البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ الحديث وإنما ذكرته هنا بمعناه. Bai tambaya na tambayar cewa in na kwanta bacci ban tashi ba har sai da rana ta ɓullo shin idan na tashi rama ta zan yi sallar ne a kan cewa ya karatu a ɗaya ko a bayyane, to da farko su kuma kasance a bara ba ta za ta yi ba. Domin Annabi ya ce idan mutum ya yi bacci ko mantuwa bai samu sallah ba, don a ci ɗan sallah ba da Allah, ɗan sallah ba da nan. Bai samu sallah ba har sai da ainihin rana ta ɗumbe, sai sai da lokacin ta ya wuce. Sallabi ya tashi ta ya wuce, wannan shi ne lokacin ya. Don haka wannan lokacin da ka tashi sai ka yi alwala ka raka'a ta fajr, sannan sai ka ainihin yi ta sallah asuba, kuma ka yi karatun a bayyane. Amma in har ka sake saboda shugabtaka wannan lokacin ya wuce ka, to ka tabbatar da cewa wuce Allah zai saka ko wani kafin da babu wata ramuwa da za ta gyara maka. Idan mutum ya tsaya sallar farilla da gangan saboda shugabtaka, to daga baya kowa rana ba ta rambu ba. Sai dai su gifari a ce yanzu da kai sallah a su dada, me ya sa sai ka ce ko bari in an tashi a zuwa ne, a yan tashi ya zuwa su rika tuba ba za ta rana. Ramuwa ya zo a cikin mantuwa ne da kuma bacci, shi ne Annabi ya ce sai ka sa'a wannan lokaci shi ne lokacin su. Amma wai ta da ganganci ba a rana sallah saboda su. Amma a ce wata rana ne kan dinkirin ka daban sallah ka ta yi, babu wannan a cikin inda sai ka karatu.
Tambayar ka ta zo hanyar gidan su larabci. Wato ma wata ne da nomin na zai ya ne da ana haka ba da ita hajjin yin dawo jimma. هل هذا الأثر اتخاذها على المنبر لهذا الموضوع هو من السنة من الله؟
كيف كنت من تنبيه تعيش كده في يعني إذا الإيمان يهو المنبر يعني الدين أيريك تنبا كيف لا سنة لي؟ أولا با سنة لي يعني كيف حديث أي من يواتي سنة من أبي داودة النبي يلا يريك تنبا أسمى الجمعة كاسم يهو المنبر أما دا أكد إيرا من المنبر يسوي دين أيريك تنبا don haka limanin juma'a su fi tsoron Allah. In ka hawo mimbari ma'ana tun da mimbari shi ne suna to sanda sai a aje ta, ba su da wata ma'ana. Yadda an samu wasu masu dalili ne har bindiga suke rikewa ko kuma ta koyi, to duk wannan zai bai tabbata a cikin suna ba. In dai har mimbari yana da mimbari, to suna shi ne da zai rika sanda, da to kuma mimbari shi ne suna a ƙarƙashin wata. Yanzu limamai sai dai su tabbata a kan mimbari ba tare da suke sanda ba. ko kai kan misafin zabi na al na ta ilama ibn qayyim, ko kuma misafin ibn salam shahin ibn ibn salam, ko kuma ta'alika hamid ibn sidi a cikin ayyukan ibn ibn salam, za ku samu mu insha Allah.
dan da aka yi tsare tsare na rubutu ko tare da tafsir al-ayat al-atiya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi.
wannan aya dai cewa Allah yake wallahu alam wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da alqur'ani da tubayyana lahum da tubayyana min lati la nusila ilayhi, dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukan musu. Wato yana bayyana wa wajen cewa annabi ya nutsu wa tsayi domin ya bayyana wa mutane abin da alqur'ani yake nufi. Ba da ƙarshen wannan duk aikin da annabi ya yi ko duk jawabin da annabi ya yi shi ne fassara abin da alqur'ani yake nufi a da ƙarshe kenan.
Kan ba ta gaba yake kana hukuncin rika fargaba.
To sarbi an shi kanshi ba musulunci ba ne, sarbi kiristiyaniti ba ne, sarbi patrona ne yake rike sarbi da sauran ƙananan fassoci da ke tare da shi a Vatican. Wannan shi ne asalin shi. To shi ke nan sai aka samu wasu ƴan bid'a sai suka zo suka kawo ne wani kashi na suka patrona, za ka iya tunanin wannan patrona na yanzu ba tun kiristiyo da shekara 1000 pat patronomin su na ƙasar Romania na ƙasar Rus su ne su rika sarbi. Su ɗin suka yi sarbi sai su sanya mishi cross ƙanana a wurin da ne nake sanya labarai da nake cewa. Wannan shi ne asalin sarbi. Ana ne sai ƴan bid'a suka fara arewa. To su sai su rika kira cross ɗin. Wannan ya faru a zamanin tabi'ai. Da suka kirkiro sai suka fara ƙaga hadisai. Suna dangantawa da annabi da sahabbai. Na daga cikinsu an samu wani hadisi da aka danganta wa annabi, wa annabi ya ce ni imal mubakkar a subha na dalla da sarbi a bin zuke, wa annabi ya faɗa haka. To malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisi da hadisin annabi ne ai yayin da aka fara wa annabi, domin ita kalmar sarbi ne a subha suka ce mu walla ba ce kirkira ta aka ba ta a larabci. Saboda haka ba sunna ba ne ainihin sarbi a musulunci. Na biyu an danganta wa abu ya rara cewa yana da wani dubu cike da kwallayen da biyu ne kullum da ruwa yayi sai yayi ita zuzu yau sannan ya fita. To na uku abin da ya zama babbar shubha shine wani hadisi da yake cikin sunan Abu Dawud cewa ga wata mata annabi ya mai suna Safiya annabi zai ta salla a gidan sai ganta tana tasbihi da Allah inda dole da ya dawo ya same ta sai ya ce mata har yanzu da kike da kula nan sai har yanzu nan yace na ga duk kalmar da yake tafi tafi da banda ba aure ka sai ka janye ka ci wallahi to wannan hadisi yana da matsaloli guda biyu matsala ɗaya zuwa ga isnadi matsala ɗaya zuwa ga matni matsala ce zuwa ga ainihin isnadin shi an samu mutumin da yake mai rauni ne ya rawaita abin da ya saba wa mutumin kirki wanda wannan a cikin ilimin hadisi shi ake kira munkari riwayar mai rauni ko mutumin da ya saba wa mai nagarta matsalar ita wajen matsalar kuma an samu cewa asalin hadisin ingantaccen shi ya zo cikin kai wani mutum cewa wannan mata jariya ce ba tafiya ba sannan annabi ya fita ya bata tana tasbihu ne a cikin hadisin mutumin ba a ce kallon gari ne ba sai zama ga riwaya da ishiya ta saba ma riwaya sahihiya to yaushe za a iya ɗaukar da ishiya a aje sahihiya bai riya don haka sahihiyar riwaya ita ce imam muslim ya rawaito hadisin ita ce riwaya tana da wani ƙofar ɗakin ta tana tasbihu Allah ya kuma sallah ki sallah asba da ya same ta ne kana yanzu da kishi da kina yi kace eh ke ce bayan fita ta na fadi zikiri ta ya dai wanda ba za a auna da naki sai ya jira naki a baraba kalmomi guda hudu ne shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida anatihi wa jalaka arshi wannan shine hadisin da ya tabbata ku karanta ko da bude maran cikin kitabul zikri wal du'a jawriya ce wannan suna hujja da shi cewa tun daga shi wannan nabi ya same ta da kallayan da duniya a gaba to kallan da duniya za a iya kiyasi kenan ya zama tarbi to hadisin da yake kallan da duniya bai tabbata don haka jama'ar musulmi tarbi ba addinin musulunci ba ne in kana da shi ka tsinka shi ka zubar ba shi da wani amfani ya yarda da mutane su gane wannan Allah ya shi wannan na'am tambayar ta daga wasu malami a ga kanta sai da kare na ga an tsaye kuma na sai da kare ya tsaye da kuɗin nan da ya tsaye da karen to kamar ya ci karen ne ya ga kyan da wani to sayar da kare zai haramun ne ya zo a cikin hadisi annabi ya hana a sayar da kare a cikin kuɗin kamar yadda annabi ya hana a cikin kuɗin bota ko kuma kuɗin da kariya ce kariyanci wasu na tambaya akan yaya ake tasbihu ko tasbihu ana yin shi da yatsun zamani haka yanzu a cikin sunan Abu Dawud da ingantaccen hadisi daga sahabi ya ce dan hadisi yace na ga annabi yana yin tasbihu da yatsun dama sai da haka da yatsun dama ake yin tasbihu ya zama musulmi na a ce subhanallahi 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 abin da yake nan da kawunan yatsu ne eh to ya zo daga annabi da yake ne da kawunan yatsu eh tanga da wannan yake wannan ya harkan ta ko ko ne in ban ta da cewa amin in ne wannan ta ta cewa amin ta ne da wannan ya ta ko ko ne ya ce amin
a tare da mun da mai za su fadi da kake da wannan ita ce ingantaccen magana ko da mutum da yake tsara da karanta mai da mai wannan ne za su fadi a lokaci guda ne wannan shine ingantaccen magana insha Allah
tanga ta daga malama kuma ce ya yi nasiri malama ta dinin albani ne to san da yayi ya dore shi ta gaggawa da kare ne kan kuma wani da kasan hadisi zai kawo da shi haka ne
ariya ne da dai ku kuma wanda duk yake Muhammad Nasir bin Al-Albani fi babbe ne ne yake shi da fi babbe fi babbe shi ne kirista ko da wani da ko da magudu ya tuba ka da addinin musulunci shi tuba lokaci ne da na ku an tsamin tuba lokaci ne yanzu idan ake babana da magudu ne sai ya tuba shi kenan yayi lokaci yanzu ni in a ce shekara biyar da suka yi kirista ne sai na tuba sai na zama musulmi ne shi ke nan laifi ne to kun ga bala'in musulunci a yau bala'in da musulmi suka fara ciki yau shi ne kana kafiri su zage ka ka tuba kuma su zage ka bana mai rayu wannan da kai na ɗaya ke nan na biyu idan kana nufin yayi Muhammad Nasir bin Al-Albani tuba yayi irin yadda kake ga ya zo gaba shi ya ka ɗan musulunci to kai ya kace Muhammad Nasir bin Al-Albani yadda ka tashi kaga babban ka musulmi haka ya tashi ga nashi baban da kuma to nashi idan ma ya fara ka da shi tashi ga idan shi malami ne musulmi kuma kasar Albania kasar shi sai ka musulmi sai da mallaka da na uba da kasar Albania da kasar Kosovo da kasashen Macedonia da kasashen Bosnia wannan kasashen a zamanin da kale zamanin Umar zuwa zamanin Usman da suka karɓi musulunci dan haka kalmar kalmar gidan su Muhammad Nasir bin Al-Albani dukkanin su musulmi ne jama'a ta ce Albani da kure ne wannan ba na musu a ta domin dan mura da domin Albani tana tsakiyar ne kamar yadda take take tsakiyar kafa haifa shin me ne shi in ya kasance sai da haushe ne me ne shi ya kasance sai da kace ne zai ne to me ne shi ya kasance sai da kure ne risala ma da kure ne me risala da kure ne mai muktasar da ture ne mai ahalari da ture ne dukkansu da all spanish dukkansu yan sannan san kuma yurace da all spanish amma in turanci kake nufin turanci albani kake nufin turanci ko misali da rafi ko fahaɗe kake nufin turanci kalma na kaka gani a jarida ana ce a zahalarci an fasa ranar zai ji don mun da ba ture ba ne da yaren turanci yanzu kamar misali a zariya akwai yan garin kaciya da kafanta a ƙasa hausa suke amma ba hausawa ba ne to albaniya turanci amma ba turanci ake a albaniya ba ko sai ba turai ne ba turanci ake ba saboda haka ƙasar spain turai ne to daga nan ka rubuta risala da muktasar da ahalari dukkansu daga wannan garin aka rubuta su don haka ne risala da turai ne idan an bani da ture ne za a kyamace su sai tare kyamace risala don ta fi daɗewa tare da ahalari ma mai shi da ture ne dukkan su da ai turawa tunda bai turanci ya zama aibu amma don mai saman haka idan yana da gaiya zuwa zai ɗan bore mai turanci ya ko ɗin mai yashiri na gida amma kuma yana nuna gajin turanci to wannan yana da gajira don shi da ke damun mu a arewa wannan gida don shi ne amsar ɓangaren tambaya ta biyu cewa ya rubuta littafan hadisi don ya kasar da musulmi ko ya rubuta musulmi wannan ƙarya ne amma kun hafi burhanatun in kuntum sadiqina ya kama kana ce ƙwaya ɗaya ko zo a cikin littafin albani yadda ta rubuta musulmi muna son ka kawo mana ita za mu baka amsa a kanta mu kuma za mu kawo maka mas'alolin da suka zo cikin littafan fiqh waɗanda suka rubuta musulmi idan dai matsala ta zo a cikin littafi ta rikita musulmi shi ke nan sai a ce mai shi ya yi ne don ya fatar da mutane to har cikin littafan fiqh akwai maganganun da suke rikita musulmi ka'ida ita ce in malami ya rubuta littafi aka ga abin da ake ganin ruɗani ne zai a ce ana samun shi yana da rai albani ba rai sai wani kidan ne da gaske kake da kaje kun same shi ba a kasar jordan ya rayu a tsakanin kasar su ta albania zuwa kasar sham sannan ya ƙara rayuwar shi a ƙasa ainihin jordan a nan ya rasu kabarin shi nan idan da gaske kake me yasa ba ku je kun same shi ba idan da gaske kake me yasa ba ku je kun buga mishi waya ba sai daga nan ku magana da shi ai duniyar mu kuma ce ana iya ittifali da ainihin abin nan telefon sai ka buga mishi waya sai dai kuma larabci kuma zai ji karfa kai kuma ne kana nan alfahari kai musulmi ne malamin fiqh amma ba ka iya larabci ba to wannan jama'a ita ce matsala wata shubha da ake kawowa game da Muhammad Nasir bin Al-Albani ne ya kafa mazhaba ne ne mazhaba shi nake cewa ƙarya ne mu mun fi ƙarfin mu din mazhaba kowa ko mazhabar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka da mu da Albani dukkan mu sanya muke ne ba shugaban mu bane ba shehun mu bane manzo Allah ne shugaban mu don haka mazhabin shi nake cewa kuma Albani ya kafa mazhaba ƙarya take amma ya sunan mazhaba magana ce ce sai kawo Qur'ani sai ka hadisi kuma jiya mun gaya muku menene taqalidanci taqalidanci shi ne ka karbi maganar malami ba tare da dalili ba wannan ranar ne yake sai ka race ce saboda annabi ya yi ce ga hadisi ga shafi ga shafi ka ba duk maganar da albani ya faɗa ta kan ayoyin shi ya kafa hujja da wani tafi sai da kake dole ne ga haka take to taqalidanci muke da shi ko ka dinshi muke sai ka dubi yanzu aje albani zai ce gida ajiyar da ta fara albani zai ce gida ɗauki sahihu bukhari sahihu bukhari bai tabbatar da dukkan ɗin sura haram to ne ta ce kamata ko ita ko shi ma bukhari ya yi ne don ya tuntuni musulmi shi ma bukhari ya da tuntuni
shi ma daga kan rashiya ne da abin da muke cewa kowa ya tsane kuka rubuta a musulunci yanzu ma dalika ta fashe yi suna nan zan kamar an sa an saka a aikin su a gyara su ba sai dai da mutum ya yi tun tuɓe kai shekaru zai kira shehu da ballo ka zo ya ce ko kowan ganin ka fiya zai da sami albarkar shehu ne ka ji da albarkar shehu ya rubuta ilwa usunna ka tashi ka aiki da sunna ba kai ba saboda haka gaskiya saboda Allah abubuwan nan duk da ake faɗi akan Muhammad Nasiruddin al-Albani ƙarya ne amma ga babban littafi wanda yake tarihi ne akan Muhammad Nasiruddin al-Albani mai suna Hayatul Albani Hayatul Albani wanda Muhammad al-Shaibani ya rubuta da Janna Bibi ne ya rubuta tarihin Albani tun Albani na daren kuma shi al-Majrun Albani ne Albani ya ga littafi kuma ya amince da abin da ke ciki ka je ka karanta littafin mujalladai biyu ne nan nan za ka samu gamsassun bayanai akan shi Allah ya shigar da mu na'am
malam da yake 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 da ila ya kare zan ta kai bana da wannan karfi eh to nan yake malam ya hakuri ku wannan ya kace na tashi da yake sai da hakka kare karfi da mai sai da mu ana sai sai ido
eh
sai sai da ba da su ga tsena ta neman ta eh to dan da aka kai da aure sai aka kai da wannan ido da yake ko sai ta
to wannan matsala idan kuke cewa matsalatul habal a cikin ilimin suke da shi idiyoyin da sun rushe ko ka tuna nan yau ban tsakiyar magana shi ne za a ɗaura mishi aure ne a gina shi a kan igiyoyin zanna ba cewa yanzu ya aure ka ta zo mishi da igiyoyi biyu amma da a ce saki ne na uku sai ka zo ka yi aure in muka ce saki na uku da bambanci da saki uku da mai daga saki uku ba a musulunci amma ka fito ta an dawo an fito ta an dawo an sake saki wannan shi ne Allah ya ce to ba ka halatta mishi da hakke ta aure wani mijin ta zo ta aure wani ta dawo wurin shi to ta dawo ne a matsayin mace mai igiyoyi guda uku kukanin da kake suna cikin magana biyu biyu bayan aure insha Allah Allah ya kira ke mu ina da wannan tuna karshen tambaya ina da musulmi na hai
alhamdulillah
to da nan musulmi alhamdulillah mun da wannan kokoto mun yi aji da shi ba mu tashi lafiya da ba mu bishin da muna idar da godiyar mu ga Allah na da kake sanki sannan muna ainihin kuma yau da farin cikin mu da ku da kuka karɓi bakonku ne kuma kuka bani goyon baya ya zai sauraron mu amma daga ƙarshe ba zan gushe ba ina cewa gwagwarmaya a kan shari'a tana nan domin ɗan siyasa ba su suka kawo mana gwagwarmayar shari'a ba da ma sun same ni muna gwagwarmayar shari'a kuma gwagwarmayar mu ta shari'a da muke yanzu ba mu ne ne don su ba don da ma mu haka muke inda za ka gane haka malai bakar gini ya rasu tun kafin a fara maganar siyasar nan haka ne kai da haka ba amma in kana sauraron kafofiyar karatun shi ne kake jin yana cewa shari'a ashe ita ce da awan nan to ba za mu bishe muna gadar mana a kan shari'a ba shin shari'a nan ta samu kamar yadda muke so ko kuwa tsumburi ake yi ko ta an fi yinsa malamai masu yaji a kan shari'a kada a lallace ku ku dena ko an yi sulhu ko an yi sulhu da ke a kan ne shin wa'azi a kan shari'a ba kai ne wa'azi a kan shari'a ba kai ko da kai da sai ko ko ba shari'a ta tafi yanzu ko zantara da shari'a ta tafi ai za a yi wa'azi a kan shari'a sai ta kar a zo a ce a yi sulhu a dena wa'azi a kan shari'a amma ta wa'azi a kan shari'a ba mai ita ce manufar ne sannan na biyu gaskiya saboda Allah amsar da muka tattauna a ɗaji zan dawo kanta mutanen garin Sokoto ahlus sunna nan kar ku sake kanku ya rage duk inda aka faɗa aka raya in za a yi rikici ku san cewa duk rikicin da za ku yi rikicin da sahabbai suka yi ya fi naku amma ba su rabu ba wallahi ina ba ku shawara da cewa in kuka rabu kun watsa harkar ku a Zaria ya fi shekara goma an so a raba kan ahlus sunna Zaria Allah bai ba da iko da mutum muke tsiyar da shi yasa da a wasu mutane karfi in kuka yadda kuka raba kanku da a wasu da zaka je ina ba shi yasa kar ku yadda da raba kai kar ku rabu ku zama dan tsiya na dauran ki daya in rikici ne akai aka gama a ce to a cigaba da sallah in an yi da sallah ko a daina rikici ko dai a cigaba amma ana nan tare amma ka ba a rabu kar mu fice mu rabu mu haɗe kanmu illa haka ba wallahi yanzu mu gaba tsira bayan siyasi ne ga kafirai sun koyo mu a baya gaba kuma ga fasikai su ne mana a fara haka ake to in muka yake da wannan zamu ji sanan na biyu neman ilimi neman ilimin ne mutane sun yi sanyi a kan shi zalibi sai ana wa'azi za ka ga an tare yana karantar da mutane ilimin da ake iya addini da shi za ka ga mutane ba da ba wajibi ne al'ummar musulmi ne tashi da neman ilimi sannan duk zafin kan ne wani zai fito zuwa ga sunna ne masu mulki ku ji tsoron Allah yau shekara nawa da gwamna kan je ya rasu Allah ya ji dan shi ya kai shekara goma sha ma'ana yau ba shi ne akan mulki ba kai da kake akan mulki kai ma wata ran haka za a wayi gari a ce yau shekara nawa da mutuwar yaro to ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku san cewa Allah ya bar muku aiki mafi girma da daraja a duniya shi ne aikin annabawa malamai da aka ce magada annabawa ana nufin magada annabawa a wajen tuje rawani a magada annabawa a kan aiki da ilimi don haka kaɗan daga abubuwan da zan faɗa wa ƴan uwa musulmi kenan ina fatan abubuwan da na faɗa na daidai Allah ya bani lada kuma Allah ya ba ku lada abubuwan da na kuskure ina roƙon Allah ya yafe ni a kai idan na faɗa ku game da cewa akwai kuskure a cikin ibayen ijara da kai ina roƙon Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai amma daga ƙarshe muna cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah ta gaggauta sakin malam Musa Lukuwa da shi da malam Bello Yabo ku san cewa ci gaba da tsare su zalunci ne wanda yake wannan zaluncin zai iya ainihin zama barabara da rashin ainihin wato haɗuwar kai da al'ummar da wani Sokoto ko kuma ƙasar Sokoto ko Najeriya kuma zai iya kawo barabara ta tashin hankalin addini a ƙasar nan domin ba mu da labarin wani fasto ko rabbar a yau wanda aka ɗaure shi akan addinin Christianity yanzu ina rabban baƙo wanda ya gaji alƙur'ani aka yi rikici aka kashe mutane da yawa a jihar Kaduna a 1987 ina yake an iya kama shi ba a kama shi ba duk wani tsohon mene su yana nan yana yayi a ƙasar nan amma malamin kaɗai don ya ci doki to cin doki dai addini ne cin doki ba faɗan Allah ba ne kuma cin doki bai faɗa wa dokar ƙasa ba domin da cin doki ya faɗa wa dokar ƙasa muna ganin ana kwasan dawakai daga nan Sokoto ai ana kaiwa Kudu kuma ku gwamnati kuna karɓar lasisin da ake biyan cin dokin haramun ne a ƙasar kuke kaiwa wata ƙasar a biya ci ko ta a ƙasar ku ne haram idan haramun ne a ƙasar kuke bai halatta ka karɓi kuɗin harajin da kuke karɓi in za a kaiwa ɗan Kudu ba saboda haka ku ji tsoron Allah ku gaggauta sakin waɗannan malamai sakin su kaɗai shi ne abin da zai kawo maslaha kuma ku ɗan siyasa ne masu neman ƙuri'ar jama'a masu neman a zauna lafiya to mun yi abu ya abu mun yi imani da Allah mun ba area based ba ne mun ba 'yan ta'adda ba ne amma mun muna da alƙur'ani a hannunmu kuma mun yi imani da Allah shawara a nan ita ce a ci gaba da yin al'umuki a cikin salloli biyar ana roƙon Allah ya kuɓutar da Musa Lukuwa da Bello Yabo wannan shi ne abin da ya zo a cikin sunna da aka samu kafirai sun tsare wa annabi sahabban shi annabi bai ci a yi tsaune-tsaune ba bai ci a yi zanga-zanga ba sai ya rinka ɗaga hannu a sallah yana Allahumma anjil walida min al-walid Allah ka kuɓutar da walid ɗan walid dukkan malaman da suka shaidar wannan hadisi tun daga fatul bari da haka mai kai suka ce wannan ya nuna halaccin a ambaci sunan wasu mutane a sallah a roƙi Allah ya kwafe su kuma a ambaci sunan wani da wani a sallah a la'ance su a ce Allah ya gargaza su Allah ya saukar musu da bala'i da masifa Allah ya rufe mulkin su wannan ya tabbata a cikin sunna shi yasa abinda nake cewa musulmi dukkan masallatai biyar da masallatai juma'a in an lagar da sallah a rinƙa yin al'uluki Allahumma anji Bello Yabo Allahumma anji Musa Lukuwa Allahumma shaddid alaihim wata'ataka Allahumma shaddid ala man khalafahum wata'ataka ai ta addu'a ana dauka ta wanda suka zalunce su wannan wallahi ita ce babbar hanya da sunna ta kawo wajen mai mulki ya ji tsoron Allah ya murmure fita daga zalunci shi in ba haka ba wallahi sai Allah ya saukar mishi da bala'i da musibar da ba zai iya ɗauka ba. To ni ba na fatan a kai ga haka, don haka lallai a gaggauta a sake su. In ba haka ba, ba an ci ana shari'ar musulunci a sake ta ba? A kai ji kotun shari'ar musulunci a nufin hukunci da shari'ar musulunci sun ci doke, ni ji shari'ar musulunci ne za ta ce. Ko ku ba kotun shari'ar musulunci a sake ta? To mutumin da ya ci doke menene shari'ar musulunci ta ce a nan? Ko ka ce haka a ji a ɗaure shi? Ba mu wata doka ko ta shari'a ko ta ƙasa da take kawai a kama mutum a ɗaure shi, ba a kai shi kotu ba, ba a sake shi ba, kawai an ci a jirgi a ɗaure shi, ya ci gaba da zama a gidan nawa. Me yasa? To saboda haka ku ji tsoron Allah. Shafa wannan ba addini ba ne, amma in dai addu'a ce muna yin addu'a, domin ya zo a cikin hadisin Abu Dauda da Nasa'i, annabi ya ce mutanen da suka faru suka yi annabi salati suka kafaratu na jirgi shi ke nan. To ne suka kafaratu na jirgi ita ce in mun gama wa'azi. Zamin subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Aiki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah. Ina roƙon gafararka, ina roƙonka ya ke mini. Wannan addu'a ce ko da addu'a ba? To muna yin wannan in mun gama hira ko mun gama karatu ko mun gama wa'azi. To amma wannan addu'a ce yadda ka saba a ce sai a yi kaza. Wannan kan a ƙashin gaskiya mai san ba sunna ce ta tabbatar da ita ba. To kuma muna ganin cewa ƙarfin fahimtar ku da addini ya kai ku iya fahimtar wannan. In da muna da ƙarfin fahimtar ku bai kai ba, ba sai mu bi ku a hankalin yadda kuka saba har zuwa lokacin da za ka kai ga fahimtar wannan. Amma tsakani da Allah za ku iya fahimtar wannan. Don haka salati dai ina jin a tsawon wannan tawa, mun ambaci sunan annabi mun mai salati ya fi a ƙirga. Wannan ya wadatar. Yanzu kuma mun rufe muka ce subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Ai mun yi addu'a ko? Ai. To yanzu ko ga wajibi daga shugaba. Sannan kuma masu katutuwa suna kamar ya cewa duk mai buƙatar wannan kasar ko ire-iren su ana a same su an san dai inda suke zama. Da haka suna nan akwai Auwal, akwai Malam Hamza, akwai kuma Abubakar Muhammad da dai sauransu da Aliyu. Da haka ana iske su da mai katutuwa.